Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye wannan lokaci akan mitoci 17:25:60. Masu sauraron mu a ne mai a jamhuriyar Niger za su iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa zango na 102.5. Sauran tashoshin FM din da za a iya sauraron mu a nan jamhuriyar Niger sun hada da Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, FM Nomad da Dalol ko kuma Niya da ke birnin Kwalli. Sannan a kuma san kasar Ghana kuma ana iya samun mu a tashar Alpha Radio. Baya ga haka ana iya sauraron mu a duk lokacin da ake da bukata akan yanar gizo akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkanku da hantsi. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce da Sarfilu Hashin Gumi daga Washington DC muke farin cikin sake kasancewa da ku a cikin shirinmu na hantsi. Karfe 8 da safe agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Wato karfe 7 kenan a kasar Ghana, a nan Washington DC kuma karfe 2 na safe. Bayan labaran duniya, za ku ji abin da manazarta suke hange game da tashe-tashen hankulan da yankin Sahel nahiyar Afirka take fama da shi, wanda yake cinyewa da kuma matakan da suke gani ya kamata shugabanni su dauka. Sannan muna tafi da shirin na kasa ba kasawa ba da Sulemu Mini farma shirya kuma zai gabatar. Sai kuma sharhin wasu jaridun kasar Ghana da sakonnin da kuka bar mana akan na'ura. Amma fa duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya ga cikakkun labaran duniya. Kakakin majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi ta saka hannu kan takardun hujjojin tsige shugaban kasa Donald Trump, ta kuma aika takardun zuwa majalisar dokoki domin fara shari'a a mako mai zuwa. Pelosi ta yi amfani da alƙaluma daban-daban wajen rubuta sunanta kan takardun, ta kuma miƙa su ga 'yan Democrat shugabannin kwamitocin da suka yi aikin tsige shugaban kasar. Manajojin tsige Trump da 'yan majalisar da za su gabatar da ƙara da kuma akawun majalisar su ne suka kai takardun hujjojin zuwa ga majalisar dattawa. Shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa Mitch McConnell ya ce yau Alhamis majalisar za ta karbi takardun a hukumance. Lokacin ne za a rantsar da alƙalin alƙalan Amurka John Robert, wanda shi ne zai gudanar da shari'ar, daga nan kuma sai a rantsar da manajojin da majalisar wakilan ta aika. Tun jiya Laraba ne majalisar wakilai da 'yan Democrat ke rinjaye suka kada ƙuri'ar amincewa da manajojin da za a aika zaman shari'ar, cikin su har da shugaban kwamitin tattara bayanan sirri Adam Schiff da kuma shugaban kwamitin shari'a Jerry Nadler. A bangare guda kuma jiya Laraba shugaban Amurka tare da mataimakin premier na China Li He ya sanya hannu kan yarjejeniyar da za ta kawo ƙarshen cinikayya da ya kwashe watanni 18 ana yi tsakanin manyan ƙasashen biyu masu girman tattalin arziki a duniya. Wannan yarjejeniya ce da ba wanda ya taɓa ganin irinta, a cewar Trump, wanda ya hasashen cewa za ta samar da zaman lafiya a faɗin duniya. A bikin rattaba hannun da aka gudanar jiya Alhamis a fadar White House, mataimakin premier na China ya karanta wata wasiƙa daga shugaban China, wato Xi Jinping, wadda ta ce a matakin gaba kuma ɓangarorin biyu suna da buƙatar aiwatar da yarjejeniyar cikin gaskiya. Cikin jawabin Liu, ya yi nuni da cewa an samu kuma bayan lokacin da ake gudanar da zaman tattaunawar, amma wakilan ƙasashen biyu ba su karaya ba. Amurka da China sun amince da fuska ta farko ta yarjejeniyar tun watan Disamba, wadda ta nemi China ta ƙara sayan kayayyakin Amurka ta kuma dakatar da abin da take yi na takurawa kamfanonin waje su miƙa mata fasaharsu, haka kuma kada ta ci gaba da sarrafa kuɗaɗenta domin samun garabasa wajen fitar da kayayyakin ta waje. To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban ƙasar Iran Hassan Rouhani ya yi kira ga haɗin kan ƙasa jiya Laraba, bayan da wani tashin hankali ya ɓarke a zanga-zangar da ake yi kan harbo jirgin fasinja da Iran ta yi. Da farko Iran ta ce matsalar inji ce ta haddasa jirgin fasinjan faɗuwa, kafin 'yan kwanaki ta fito ta faɗi gaskiyar cewa jami'an sojin ƙasar ne suka harbo jirgin bisa kuskure, kuma dukkan mutanen da ke cikin jirgin 176 sun rasa rayukansu. Faɗin gaskiya da Iran ta yi ya haddasa zanga-zanga har ta tsawon kwanaki, inda mutane ke nuna fushinsu ga shugabannin ƙasar. Da yake jawabi kai tsaye ta gidan talabijin, Rouhani ya ce idan an samu jinkiri daga jami'an soji wajen fitowa da bayanan abin da ya faru, a bar su fito su ba da haƙuri. Haka kuma Rouhani ya buƙaci cikakken bayani kan bala'in da ya faru, ya kuma bayyana buƙatar da ke akwai ta kawo sauyi kan yadda gwamnatin Iran ke gudanar da harkokin ƙasarta. Gwamnatin kasar Tanzania na shirin dakatar da dukkan layukan wayoyin hannu da ba a yi musu rajista ba zuwa ranar 20 ga watan nan na Janairu. Jami'ai sun ce an sanar da wannan shiri ne domin yaki da miyagun ayyukan da ke faruwa a yanar gizo. Amma masu amfani da wayoyin hannu suna korafin cewa wa'adin da aka saka yayi kadan, kuma yan jami'in adawa kasar Tanzania na nuna damuwar su kan rufe layukan wayoyi zai iya kawo tsaiko ga babban zaben kasa da aka shirya a watan Oktoba. Giftsway ita ma an taba damfarar ta a yanar gizo. An damfare ta dala Amurka dala 100,000 wato dala 1,300 lokacin da ta yi kokarin sayan kayan latrone ta yanar gizo ta hanyar amfani da wayar ta.
Madam kumtumia zile pesa kuanzia hapo sikubali tena mawasiliano yake.
Ta ce bayan da na aika da kuɗi na sai wayar sa ta daina shiga. Ina tunanin yin rijistar layin waya zai taimaka min mutuƙa. Idan akwai irin wannan tsarin lokacin da na su kuɗaɗe na, ina tunanin zai zama da sauki wajen kama wanda ya cuce ni. Wannan rijistar da za a yi za ta haɗa da layin mutum na katin shaida, wato na katin shaida da mutane ko katin fasfot nasu da kuma hotun tambarin yatsunsu. Hukumar kula da kafafen sadarwa ta Tanzania ta ce rijistar layukan wayoyi zai rage aikata miyagun kwayoyin wato miyagun ayyuka a yanar gizo kuma ta hanyar biyan kuɗi ta wayar hannu.
Safilu Hashim Gumel kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Madalla, a daidai lokacin da kasashen yankin Sahel a nahiyar Afirka suke fama da hare-haren ƴan bindiga, abinda wasu ke zargin cewa da lauje cikin nadi, ganin yadda tsoma bakin kasashen yamma a yunkurin shawo kan lamarin bai haifar da ɗan ido ba. A cikin hirar mu da Professor Bube na Maiwa na Jami'ar Diop a kasar Senegal, ya bayyana abin da yasa yake ganin aka gaza magance wannan matsalar.
Wannan zaman nasu cikin kasashen ba wani abu ne riba suke suke nan suke na nema. Ina shaida jama'a na Sahel da su san da abu guda cikin duniyar nan shine cewa da nan da cikin shekara 43 duniya gaba ɗayanta za su shiga cikin matsalar ruwan sha. Alhali an je an dibo cewa da kasar Sahel wato ruwa ne dimbin su tsarkakakki wanda ya zamanto gobe za su amfani duniya, su ba su da su ko suna da su ma ruwan sun gurɓace. To shi ne suke hange na ɗaya kenan. Na biyu kuma akwai arziki da ke can ƙarƙashin ƙasashen namu suna hangen wannan, akwai uranium, akwai man fetur, akwai zinari da sauransu, duk abin da ya zamanto wato abu ne na amfaninsu. Bugu da ƙari mafita ita ce cewa ne sojawanmu su haɗa gwiwa, Burkina Faso ne, Mali ne, Niger ne, Chad ne, Mauritania ne, Senegal ne. Tarihi ya nuna alzamanin daular Ghana da daular Mali da daular Sangoi muna zamna cikin zaman lafiya sosai sosai, sai a zamanin da arzikinmu ya jayo muna wato matsala ta cewa da ta fannin Larabawa suka zo suka sarwatsar da mu. Koyo muna irin haka in muka gama ƙarfi, wato talaka da talaka in suka gama ƙarfi za su yi ƙarfin mai arziki.
To Professor, ba na tare numfashinka ba idan muka dubi bayanin da kai inda ka ce Afirka su suka taimaka wa kasar Faransa suka ceto ta daga ƴan Jamus a baya. Ta yaya aka yi har muka kai wannan matsayin da muke yanzu mun lalace har sai an zo an yi haka, kuma ga shugabannin kasashen buƙatar da Faransa take nema na ci gaba da kasancewa a nahiyar tamu mu ce mata?
Ni ban iya kewaye ba, faɗi nake abin da yake faruwa. Rashin adalci, rashin iko na muhimmanci, rashin a tsaya a nemi wato hanya ta gaskiya shi ya kawo haka. Ma'aikantan ne namu, na ɗaya tsoron Faransa suke yi, na biyu wato mutane ne waɗanda suna so su zama bisa karaga iko tsammani suke ƙasa Faransa ita ta kawo su, alhali kuma al'umma ta ƙasashen mu sune suka kawo su bisa iko. Wato ba abin da suke horaga shine cewa da a musu juyin mulki. Yau idan aka damƙa ma sojawan mu, rundunar sojojin mu, idan aka damƙa musu wato hali jari wanda ake keɓewa saboda shi, wallahi 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 wa'annan rundunar sojojin namu za su fuskanci wannan abin kamar yadda suka saba da shi tun dama. Amma kamar yadda kwamin kuma ya faɗi ba ta yiwuwa ne a ce wata ƙasa tana neman wata ƙasa ta zo ta kare zaman lafiyanta da sauransu a ɗan ƙasa ne idan akwai wani taimako da za a zuwa wajen makamai ne da wani zuba jari saboda su ma abin ya shahe su ka abin ya je ya kyoya ya je inda suke jari ne amma wa'anda ya kama su zaman to fagen daga su ne namu.
Farfesa Abu Benamewa kenan na jami'ar Diof. To kamu mu ci gaba ku shakata da wannan waka.
Ya Allah, Ubangiji ya Allah, ba mu da Nigeria zancen siyasa ya sa mutane da yawa sun rasa rayukansu zancen addini sai mu yi ta da basira dan yakan
madalla yanzu kuma sai shirin mu na gaba
nakasa
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 ba kasawa ba
nakasa ba
Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake haduwa a shirin nakasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka ni ne Sule Mumuni Barma Masu bukata ta musamman a sassa daban-daban na kasashen yammacin Afirka na ci gaba da tsara kansu dan ganin an samu hadin kan da zai ba su damar samun bakin fada a sahun al'umma A karan farko na kasasu a gundumar Gure dake yankin kudu maso gabasin jamhuriyar Niger sun kafa kungiya da nufin fitar da kansu daga cikin wahalhalun da suka yi fama da su a can baya a wani yunkurin yaki da sana'ar bara shugabannin wannan sabuwar kungiya da haɗin gwiwar hukumomi sun fara horar da wani rukunin masu bukata ta musamman sana'o'in hannu ko da yake abin na bukatar shigowar kungiyoyi masu zaman kansu ta yadda za a dubi sha'anin ilimin yara masu bukata ta musamman da idan basira kamar yadda shugaban kungiyar na kasassun gundumar ta Gure Alhaji Muhammad Gurgu ya shaidawa wannan shiri
gaskiya na farko an kafa mana kungiya nan da wata hudu an yi zabe president da vice president da tura da vice president akwai mambar da biyu gaskiya mu na kasassun Gure sana da kishi gaskiya shaidar tallahin ne babu shi mu abinda muke bukata da kungiyoyi kamar proje-proje da gwamnatin muna so mu da kanmu kuma mu ma kanmu mu ma mu turza ma kanmu ba sai mun jirayi har wani abu ya zo ba kafin abun ya zo mu muna yi abun ya turdo mu
akwai wasu ayyuka da kuka yi daga lokacin da aka fata kawo yau
an ba mu horo da su biyu mutane mu mutane sun ta can Gure sun ba da horo daga sandar manyan kuma lo kwanan nan an samu tukuku da vice president da troisième da sakatar sun zo nan zandara musu horon kona biyu da rabi insha Allah
da yake kungiyar nan ta nakasassu sabuwa ce aka kafa wannan shine karin farko ake kafa irin wannan kungiya a Gure waɗanne irin ayyuka ne kuke hangen za ku yi a kungiyance domin warwalar nakasassu ku da ke jagorancin su
to akwai ayyuka da dama akwai kamar saka kamar sakan kujuru da sudur hatta mata ma akwai wanda sun samu za su yi kaman ciwo tuya ko wanda hannunsu suke yi kenan suna cikin gidajen suna yin kaman ciwo maza wanda suke da karfin hannu suna yin sakan kujuru da gado da sudur insha Allah
tun can dama mutane ne waɗanda suka lakanci waɗannan sana'o'i ko ko a nan gaba ne kuke hangen horar da su
wanda suka lakanci abin bai wuce ba biyu ko uku abin sabo ne amma akwai muke da wanda suka lakanci abin kamar bispo gidan gina mataimakina da akwai wani su wannan da dama sun laganci abin su uku ne muke tsammani
mu je maganar ilimin yara na kasassu shin a zahiri yaya ake ciki a jahar gure
tana cikin tabarbarewa gaskiya zaka gani in makafo ne yaro biyu uku yana jaye da uba ko uba suna ta yabara kenan nan babu mamadiya babu lokal kuma gaskiya in dai ta wannan fannin ne karatun na diyan na kasasu gaskiya akwai baya gaskiya ba ma wanda ya kula ma da kai bare ma dan ka ka zan dan ma shan ce kai wannan dan shi wannan baban shi mai karamin karfi ne bare a za ta tallafa mishi yayi makaranta kenan ana jin dadin abun to ba ma wanda ya kula sai ka gani ma kai abun dai kawai ba abun da za ce kawai ba bincike kawai wallahi talla kawai shi hamdala
me ya kawo haka
to akwai rashin abun hannu na farko kenan na biyu kaman karfi ma babu ma wanda danka zaka bari dole abun da zaka ci in ka tana da abun da zaka ci danka yana lakwar ma ya zaka yi bai yiwa dole sai ja ka kunje kunje ma abun da zaka kura bakin ku kuda to wannan shine kawai
akwai irin makarantun nan na musamman da aka kebe domin na kasassu kamar makarantar makafi ko ta kurame
babu makarantar makafi babu na kurago babu na makafi babu ko kuda ne kawai dai mu ma diyan mu suna cikin lakwal lirin wannan na gwamnati wanda dawo yan kowa ake kwa mana nan suke kawai
kungiyoyi masu zaman kansu ba sa zuwa can wajen ne domin ayyukan fadakarwa ko kuma ayyukan tallafawa masu bukata ta musamman a can jihar ta gure ONG da project haka misali
mu ba kungiyar da ta zo a gure ta tallafa mana har yau akwai ONG akwai project ba su da yawa kaman kanda za su zo su mu shakudu su haka nan kwa akwai wani je karakara akwai project akwai su amma dai mu ba su tuntube mu ba su tuntube su ba wani je karakara har mun tuntube su ma suka ce su abinda suke yi a fita gari haka nan ba su yi mai shayi abinda yake cikin gari ba shi ne dai kawai matsala
yanzu idan abin a ce ana son ne a tallafawa su nakasassu me ne abubuwan da kuke bukata ku
abubuwan da muke bukata ai suna da yawa wallahi yanzu nan muna bukatan mu samu mata nan nakasassu suna dadi a cikin gidansu su samu ko kiwo ko abun kasuwa wannan mutanen makafi na masu bara suna da yara a ce an kama ma yaran su ko lokal ko wani harkar su dir an zo an tallafa ma yaran su kama mu za mu ce ma abun ne gaba daya yayawa shi dai da sannu amma da sannu ma da muna samu da alhamdulillah da an ci gaba waraka to abun ne tunda muke ba mu taba ganin hasken komai wanda za a tallafa ba na kasa sai har yanzu ba bare dan shi amma muna da kishin cewa duk abun da mai kafa zai in Allah ya yarda in ya zo mana muna iya ko wani irin sana'a ne insha Allah
Allah Muhammad ko da yake ka ce kungiyar ku sabuwa ce wace irin mu'amala ce ke tsakanin ku da ma'aikanta ma'ana ma'aikatar prefect ko kuma izuwa ma'aikatar magajin gari
alhamdulillah gaskiya kai suna dama da mu prefect gaskiya ko me ma an ana yin wani taro ko renew haka nan wallahi yana gayyata mu tunda ina zanne gida yake yayi kuma tattauna mu ji zamuna da abun da za ga ya mu ma a yi da wani dama duk gaskiya babu wannan da gaskiya zakani da Allah babu in wani abu harkar nan mere ne gaskiya alhamdulillah nan ma da duk abun da yake ciki muna da labari kuna ma'ana ga yata mu ko wata kungiya ta zo suna sha sa sunan mu a cikin har da sha ce har da inda kafe kenan sha ba mu takarda ba ga yace mu je mu shurara mu fada albarkacin bakin mu a ta nan ku akwai gaskiya alhamdulillah ku ci gaba gaskiya alhamdulillah
ina maganar hadin kai a tsakanin ku lokacin na kasassu a can gure
ka san bayuwa mutane su taru a ce san fursan dari bisa dari kowa hankali shi daidai ne amma gaskiya kan da muke so mu ta yi muna cewa kowa ya hakuri wannan abun mu ba kone ba shi mu amma kowa ya hakuri a tiyar da komi da sannu kuma ba cuta ba cutarwa kuma ba zalunci ban ma so mutum kai yanzu kai na kasa sai ka cuce na kasa sai dan wanka ko kai masaki ka suji masaki dan wanka ko zaba ya ka cuci masaba dan wanka take daina ga sai zace gaba daya in ka cuci dan wanka me ka kulla babu da ka kulla illa mu abun da muke fata kungoyi su su kama mana da gwamnati muna cira da gwamnati za ta kama mana mu da muke sama sama mu manya manya kuma mu yi adalci ma na kasa da mu shine ko fatan mu
to a ƙarshe wani kira ne zaka yi zuwa ga kungiyoyi masu zaman kansu irin su ONG din nan da gwamnati da ma al'umma dai gaba daya
ya abin da zan yi kira da gwamnati dai mu kin nan dai muna da yara na farko kenan muna neman agaji sosai muna neman tallafi tallafi kaman ayyukan hannu kawai ayyukan hannu da kiwo hatta an garake haka mana muna yin aikin garake duka muna neman tallafi insha Allah
to masu sauraro nan za mu sha burki a shirin na yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so a madadin bakonmu Alhaji Muhammad Gurgu shugaban kungiyar nakasassun gundumar gure da abokan aiki na sashen Hausa ni Suleiman Muni Barma ke ce da ku sai anjima
wannan haka yake a gaida Suleiman Muni Barma da shirin na kasa ba kasawa ba yanzu agogon mu a nan Washington na cewa karfe 2:21 kuma lokaci yayi da zamu ga ku saurari sharhin wasu jaridun kasar Ghana
da jaridar Daily Guardian da mu soma sharhin jaridun na yau kwamitin hukumar zaben kasar Ghana ta yi kira da a samu kwanciyar hankali dangane da sabon rajistan masu zabe da ake ikrarin za a yi jaridar ta ce kwamitin baiwa hukumar zaben kasar Ghana shawara ta yi kira ga jam'iyyun siyasa da duk waɗanda suka ruwa suka yi saki dangane da lamarin siyasa da su daɗa yin hankuri dangane da niyyar commission din na buga sabon rajistar masu zaɓe gabanin zaɓen shugaban ƙasa da na majalisar dokoki na shekara ta 2020 kwamitin ta yi wannan kira ne a cikin wani jawabi da chairman ta Justice Meshot ya sanya hannu bayan ya sadu da shugabancin hukumar a ranar Laraba 15 ga watan Janairu shekara ta 2020. Sai kuma jaridar Ghanaian Times wacce ta ruwaito wannan labarin mutum 34 ne sun kamutu a cikin wani hatsari inda motocin safa-safa biyu sun kai ta humgama sa'annan wasu mutum 54 sun samu raunuka jaridar ta ce mutum 34 ne aka tabbata sun rasa rayukansu yayin da wasu motocin safa-safa guda biyu waɗanda ke akan hanyar a ainihin damfuwasi kusa da commander cikin Commander Edinan Ekwafo Ibrahim Municipality da ke cikin jihar Tsakiya a ranar Litini. Dayan basin din mai registration number GR570418 na akan hanyarsa ne daga Takoradi zuwa Cape Coast. Sa'annan sauran na samfalin Hyundai bus mai registration number GN378010 daga Cape Coast yake tafiya zuwa Takoradi. Mun leka jaridar Daily Graphico wannan labarin ne yayi tasiri ranar kididdiga na shekara ta 2020 zai canza wa aikatar kididdigan kasar Ghana ne ta faɗi haka jaridar take ma'aikatar kididdigan kasar Ghana ta faɗa cewar mai yuwa shirin nan na ainihin kidayar jama'a da kuma gidaje na shekara ta 2020 wanda aka shirye yi a watan Maris shekara ta 2020 mai yuwa ne a canza wannan lokaci a cikin wani jawabi da aka gabatar ranar Laraba da Maraici bakin mukaddashin mai kididdigan gwamnati David Yenokwa Kombata ma'aikatar ta kididdigan kasar Ghana ta nuna cewar an dai kudurci za a samu wannan canji a dalilin atisayin da aka gabatar na taswiran fagen kididdigar sai kuma jaridar The Herald Mahama ya kaddamar da dandalin tara kuɗi wa campaign din jam'iyyar NDC wa shekara ta 2020 Jaridar ta ce tsohon shugaban kasa kuma dan takarar babban jam'iyyar adawa National Democratic Congress NDC John Dramani Mahama ya soma gabatar da harkoki na campaign din shekara ta 2020 tare da kaddamar da wani dandali na tara kuɗi wa babban zaben. Da wannan sharhi na jaridar The Herald muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Ridwanullah Muktar Abbas, sashin Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida Ridwan Abbas, masu sauraro har yanzu dai kuna tare da sashin Hausa na muryar Amurka, yanzu kuma sai sakonnin da kuka bar mana akan na'ura.
Assalamu alaikum, da farko sunana Aminu Mai Shayi na garin Bace da member kungiyar muryar talaka ta kasar jihar Taraba. Hakika shekaru 50 da kawo ƙarshen yakin biyasara, hakika wani abu ne da ba za a taɓa mantawa da shi ba, ganin cewa sojojin Najeriya sun iya ƙoƙarin su domin su haɗa kan Najeriya wuri guda, kuma Allah ya ba su nasara a wancan lokaci suka haɗa kan ƙasa wuri guda. Amma kuma daga baya wannan shekaru sai ga shi suka samu bambance-bambancen ƙabilanci ne, ɓangaranci ne, addinanci ne, ya shigo Najeriya har ma ya rarraba kawukan 'yan Najeriya. Muna fatan kamar yadda aka ga bayan yakin biyafara har ya zama tarihin ya kai shekara 50 da yinsa, muna fatan wannan bambanci na ƙabilanci da ɓangaranci da ayyukan Najeriya shi ma za a kawo ƙarshen ya zama tarihi. Da fatan Allah ya ba wa ƙasarmu Najeriya zaman lafiya da kwanciyar hankali da haɗin kan ƙasa baki ɗaya.
Assalamu alaikum, biyoyi Amerika, mai magana Kasimu Aliyu, sardaunin matasan Asada a jihar Sokoto. Ina son in hwani da wannan dama da kuke ba mu, ku iso mini sako na game da tashin hankalin da ke faruwa arewa maso gabas na kai har-hari da kuma yiwuwar garkuwa da mutane domin karɓar kuɗin fansa. To ina roƙon ya Allah ka ƙara kawo mana ƙarshen wannan tashin hankulan da ke adaba ƙasarmu Najeriya, musamman arewa maso gabas da sauran arewa maso yamma. Sannan ina ƙara roƙon Allah shi ƙara taimakon gwamnatin Bawa Buhari da yanzu yana bakin ƙoƙarin game da ganin cewa ƙasar ta zama ƙasa don ƙudalliya ɗaya. Ina roƙon Allah shi ƙara ba shi lafiya ga jiki ne da mukanmu, ya ƙara ba shi ikon da ya kammala ayyuka a nan da sabon mai 'yan ƙasa ce. Na gode.
A sauraro kafin mu yi sallama da ku, ga Sarfili ya sake dawowa da labarai a taƙaice.
Daga cikakakin majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi ta saka hannu kan takardun hujjojin tsige shugaban kasa Donald Trump, ta kuma aika takardun zuwa majalisar dokoki domin fara shari'a mako mai zuwa. Pelosi ta yi amfani da alƙaluma daban-daban wajen rubuta sunan takan takardun, ta kuma miƙa su ga 'yan Democrat da shugabannin kwamitocin da suka yi aikin tsige shugaban ƙasar. Manajojin tsige Trump da 'yan majalisar da su gabatar da ƙara da kuma a kawo majalisar su ne suka kai takardun hujjojin zuwa majalisar dattawa. Amma shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa Mitch McConnell ya ce yau Alhamis majalisar za ta karɓi takardun a hukumance. A bangare guda kuma jiya Laraba, shugaban Amurka tare da mataimakin firimiya na China Liu He ya sanya hannu kan yarjejeniyar da za ta kawo ƙarshen yakin cinikayyar ya kwashe watanni 18 ana yi tsakanin manyan ƙasashen biyu masu girman tattalin arziki a duniya. Wannan yarjejeniya ce da ba wanda ya taɓa ganin irinta, a cewar Trump, wanda ya hasashen cewa za ta samar da zaman lafiya a faɗin duniya. Shugaban ƙasar Iran Hassan Rouhani ya kira ga haɗin kan ƙasa jiya Laraba bayan da wani tashin hankali ya ɓarke a zanga-zangar da ake kan harbo jirgin fasinja da Iran ta yi.
Kama sauraro, anan za mu sallama da ku a cikin shirin namu na haƙi, sai kuma da mareki ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Kar ku manta, za ku iya aiko mana saƙonninku a kodayaushe ta hanyar email a adireshinmu hausa.service@pos.com ko kuma ta wayar talaho a kan lambarmu alamar ƙari 1-202-205-4945. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumal da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Solomon Abu da ya shirya ya kuma ba da umarni, sai kuma injiniyarmu Daryl Smith, ni Aisha Mu'azu ne ke ce mu ku kwana lafiya.